sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Laraba 11 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta Operation Haɗin Kai ta kaddamar da jirgin sama da zai rika jigilar sojojin daga Maiduguri zuwa Iko da Abuja. Har yau a tarayyar Najeriya, jami'an kwastam da ke Jibiya jihar Katsina sun hallaka mutane 10, wasu kuma da dama sun jikata. To ko garin yaya, sai a biyo mu a cikin shirin don jin ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuma ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a cikin dare jiya Talata ya haddasa mutuwar mutane da dama a birnin Yamai sanadiyar ambaliya da ta ruguza gidaje masu tarin yawa. Zainab Babaji za ta shigo mana da rahoto na musamman akan matsalar da take rikici tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana. To amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa sama da ƙwararru masana kiwon lafiyar jama'a da masana kimiyya da masu fafutuka 175 ne suka aika wa shugaban ƙasa Amurka Joe Biden wasiƙa, suna roƙonsa da ya ƙara ƙoƙari don ƙara samar da allurar rigakafin coronavirus don dakatar da wasu nau'ukan cutar mai saurin yaduwa. Waɗanda suka sanya hannun sun yi kira ga shugaba Biden da ya sanar da wani babban shiri na samar da allurar rigakafin na duniya a cikin kwanaki 30 masu zuwa, suna cewa wannan shirin shine kadai mafita don daƙile wannan annoba da kare nasarorin da aka samu har zuwa yau da kuma gina kayayyakin allurar rigakafin saboda nan gaba. Jaridar Post din ta ce ƙwararrun sun kuma aika da wata wasiƙa daban ga shugaban, suna cewa Amurka ta tanadi sama da allurai miliyan 55 na messenger RNA, yayin da miliyoyin mutane a Afirka da Latin Amurka da Asiya har yanzu ba su karɓi allurar rigakafin ɗaya ba, yayin da samfurin Delta na coronavirus mai saurin yaduwa ke mamaye duniya. An soki gwamnatin Biden saboda ɗaukar abin da aka kira ƙananan matakai don yaƙar annobar COVID-19 ta duniya, wanda mutane sama da miliyan 204 suka kamu da rashin lafiya tun daga ƙarshen shekara ta 2019, lamarin da ya haɗa da mutuwa miliyan 4.3 a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins. Yau Laraba, masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sandan Thailand a babban birnin kasar Bangkok, yayin da ake ci gaba da zanga-zanga kan yadda gwamnati take kula da annobar coronavirus. Masu zanga-zangar sun yi ta harba wani ƙaramin ƙarfe da watsa fenti kan 'yan sanda, waɗanda suka mayar da martani da amfani da hayaƙi mai saka ƙwalla da harsashen roba don su tarwatsa su. Rikicin ya faru ne yayin da jama'a suka tunkari gidan Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Masu zanga-zangar suna neman Prayut da ya yi murabus saboda abin da suka yi imanin cewa shine rashin kula da ɓarkewar cutar da ta fi kamari a Thailand da kuma mummunan tasiri ga tattalin arziki, amma ya ƙi murabus. 'Yan sandan sun ce akalla jami'an ta 8 ne suka ji rauni, kuma asibitin Irrawaddy ya ba da rahoton mai zanga-zanga ɗaya ya ji rauni. Wannan ita ce rana ta 2 a jere a zanga-zangar kan matakin da gwamnati ta ɗauka kan annobar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Zambia da take a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda dimokuraɗiyyar su tafi tsayawa a Afirka za ta fuskanci gwaji a zaben wannan makon, wanda shugaban kasar Edgar Lungu yake neman a sake zabansa. Ana sa ran zaben ya zama kankan, kuma wasu masu sharhi sun ce zaben shugaban kasar zai iya haddasa rikicin siyasa a kasar kudancin Afirka. Masu sukar Lungu sun ce yayi amfani da dabarun hana 'yancin demokuraɗiyya da ya rufe wasu kafafen yaɗa labarai da tsare 'yan siyasar adawa da masu sukarsa. A watan Yunin da ya gabata, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi shugabancinsa da tsunduma ƙasar Afirka ta biyu da tafi samar da jan ƙarfe cikin yanayin matsanancin take haƙƙin ɗan adam. Tashin hankali ya sake ƙaruwa a 'yan makonnin baya-bayan nan, musamman a tsakanin magoya bayan manyan jam'iyyu, wanda ya janyo Lungu ya tura sojoji. Lungu ya ce sojoji za su dawo da zaman lafiya ne, amma ‘yan adawa na jayayyar cewa sojojin na tsoratarwa masu kada ƙuri'a. Wani jami'i ya ce mayakan Taliban sun kwace iko da wani birni a kudancin kasar Afghanistan yau Laraba, wanda shine babban birni na takwas da ya fada hannun masu tayar da ƙayar bayan a cikin kwanaki shida, yayin da dakarun kasashen waje da Amurka ke jagoranta suka kammala janyewa. Kwace Faizabad, babban birnin lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar, da kungiyar Taliban ta yi, ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kasa Ashraf Ghani ya sauka a Mazar-e-Sharif don yin taro da masu kare kasar, yayin da dakarun Taliban suka rufe birnin mafi girma a arewacin kasar. Bayan doguwar fafatawa a Faizabad, sojojin gwamnati sun koma gundumar da ke makwabtaka da su, kamar yadda Jawad Mujadidi, dan majalisa daga lardin Badakhshan, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ya ce mayakan Taliban sun kwace galibin lardin, kuma sun yi wa Faizabad kawanya kafin su kai farmaki jiya Talata.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Najeriya ta Operation Haɗin Kai ta kaddamar da jirgin sama da zai rika jigilan sojoji daga Maiduguri zuwa Iko da Abuja. Jirgin zai yi jigilan sojojin ne sau biyu a kowane wata. Ga dai Haruna Dauda daga birnin Maiduguri da ƙarin bayani.
Rundunar sojojin Najeriya na Operation Haɗin Kai ta kaddamar da wani jirgin soja da zai jinga jigilan sojojin Najeriya daga Maiduguri zuwa garin Iko har dangana zuwa babban birnin tarayya Abuja duk cikin mako biyu. Babban hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahane ya kaddamar da wannan jirgi. Ya ce sojojin nasu suna shiga cikin hatsari da zaran an baya sojojin hutu, ɗan hutun da ake baya sojojin su na ‘yan kwanaki wanda ake kira pass a Turanci. Ya ce sun dauki wannan mataki ne da rage irin hatsarin da sojojin Najeriya ke fadawa, musamman ma an aran gama da suka yi mayaka a kan hanya wanda a kasari kan yi garkuwa da su, wanda hakan ke tsaba rayukan su cikin hatsarin gaske. Lieutenant General Faruk Yahaya ya dai karin haske game da aniyar tasu kamar haka.
Abin da muka gada nai wato shine mun kaddamar da jirgi da zai kai sojojinmu da masu aiki a nan na Operation Haɗin Kai. Yan sun samu dama zuwa gidajensu saboda nisan wuri su al'amura, muka sa jirgi zai dinga kai su akalla zai kai mutane Abuja, daga nan su je inda za su je, ya kai su Lagos na su je inda za su je, in za su dawo kuma haka za a yi. Kuma kuna ganin jirgin Nigerian Air Force ne ke amfani da shi, wannan ya tabbatar muku da cewa wato muna aiki tare.
Kome Lieutenant General zai ce game da mika kai ga ayan gugara masaki ga jami'an sojin Najeriya?
Don mai son zaman lafiya ita ce hanyar ci gaba, su aje makamansu su dawo su je cikin mutane, ai kun ga ƴan'uwansu fara zuwa, wannan ita ce hanyar ci gaba. Ba ka zama cikin daji can tare da kuraye dauke da bindiga kana bata maka lokaci, sannan wanda ba su dawo ba kuma ai za mu same su ko nan suke arewa maso gabas ko can suke arewa maso yamma ko ina suke. So duk inda suke masu dauke da makamai suna fada da mutane, fada da al'umma, ana kiransu da su aji makamansu. Hanyar zaman lafiya ita ce hanyar ci gaba. Ba ka zama cikin daji tare da naman daji sannan ka ce wani abu kai, ka san wannan ba addinin na ba. Wanda suka zo ai sun ga ba a kashe su ba. So duk ma wasu kariya cewa kar su zo, akwai abin da a yi musu, ayyan sun gani. So wanda kira ga duk masu son zama lafiya su aji makamansu dawo, in ba dawo za mu same su a can.
Lieutenant General Faruk ya yake nan babban hafsan sojojin kasar Najeriya ya bayyana ayyan su da kaddamar da wani jirgi da zai dinga jigilan sojojin Najeriya. Haruna Dauda, biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yau a tarayyar Najeriya, jami'an kwastam da ke jihar Katsina sun hallaka mutane goma, kana wasu da dama sun jikata, yayin da suke farautar wani mai babur da ya ɗauki buhun shinkafa guda biyu. Sani Shaibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Al'amarin ya faru ne a lokacin da su kwastam suka hange wani mai babur ya zo ya wuce bisa babur ɗauke da shinkafa wacce aka haramta shigowa da ita, suka bi shi shine har ta kai ga inda mota ta je ta kwace musu, suka bugi mutane da dama, wanda hakan ya kai ga rasuwar wasu nan biyar nan take. Dan cin cikakken bayani, na zanta da ɗaya daga cikin ganau wanda al'amarin ya faru a idansa.
Sunana Alhaji Gida Dahiru Jibiya.
Yaya wannan al'amari ya faru?
To jiya ne misalin ƙarfe 9 da wani abu, su jami'an kastam da motar su Kellogg suka biyo wani mai mashin yana dauke da shinkafa buhu biyu yan waje. Da suka biyo shi da gudu gab da su kama shi sai yanka ya shiga wata kwana bai tsere. Lokacin da suka kokarin su kada su bi shi mota ta kwace musu. Wannan yara kawai suka ratsa cikin wannan mutane wanda ya haddasa mutane sun mutu wasu sun karire wasu sun samu manyan raunuka.
Zuwa yanzu mutum nawa ne suka rasu?
A jiya lokacin da abin ya faru an yi jana'izar mutum biyar gaba daya. Aka kara samun wani yaro shi ma guda daya da suka kai shida. Daga baya wani yaro suka kai su bakwai ga jiya kenan. Yau da sati an kara samun waɗanda suka rasu mutum uku.
Na ga mutane hankalinsu ya tashi a wannan lokacin.
Tunka a lokacin su jami'an kaftan sun tsere. Jin zafin sun tsere ɗin nan mutane sun kabbara gaba ɗaya aka kona motar tasu wadda ta samu hatsarin. Aka ba su hakuri kuma aka turo area commander na 'yan sanda na yankin Katsina da shi da DPO suka kara zuwa inda abin ya faru. Suka ga namu idanunsu kuma suka ba mutane hakuri suka ce insha Allah za su ɗauki matakin da ya kamata mutane su saurara.
Lokacin da na yi kokarin tantuban shi DPO ce suna gabatar da duk ne su ba da rahoto ga headquarter wanda yake na yi kokarin samun shi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa amma ban same shi ta waya ba.
Na kuma sadu da ɗaya daga cikin iyayen da suka rasa 'ya'yansu. Dattijiya sunanka?
Sunana Usman Abdi Ilori.
Ya wannan labari ya zo gare ka?
Area nan unguwa ta ce farko. Sannan kuma hadarin da ya faru akwai hada yanya ta ciki mai kimanin shekara 16. Sannan 'yan makaranta ce na zo kawai ina gani sai na samu labarin hadarin ya rika da ita. Mun tsaya zaman jinya kuma Allah ya nashi iko yau Allah ya anshi rayuwar.
Allah sarki Allah ya jikanta. Kana da wani kiran da za ka yi ga hukuma dangane da irin wannan yanda wanda bai ji ba bai gani ba abu ya zo ya rufa da shi?
To gaskiya akwai bukatar kira ga hukuma. A ɗauki matakan da suka dace dangane da irin wannan domin Allah ya kamata a ce an tausaya ma talaka da wanda bai ji bai gani ba lamarin ya faɗa mai kwatan irin haka tsakani da Allah.
Malamin me za ka iya cewa game da wannan sunanka farko?
Sunana Abdulrahman Abdullahi shugaban gamayyar kungiyoyin fara hula na jihar Katsina. Shi wannan abu dai abin takaici ne abu ne wanda ba yau aka fara shi ba. Gaskiyar magana yadda duk za ka yi kokarin hidda su jami'an hukumar custom ba za ka hidda su ba a matsayinmu na kungiyoyi na fara hula muna nan za mu bi haƙƙin wa'annan mutane wa'anda ba su ji ba su gani ba kan matakin da ya kamata na hukuma wanda kuma shari'a ta tanada.
Tabbas akwai buƙatar hukuma ta yi wani abu akan wannan al'amari yadda za a takaita asarar rayuka. Sarshen malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani malumfashi da wannan rahoton. A jamhuriyar Niger kuma ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a cikin daren jiya Talata ya haddasa mutuwar mutane da dama a birnin Yamai sanadiyar ambaliya da ta ruguza gidaje masu tarin yawa a wasu unguwanni inda a yanzu haka waɗanda abin ya shafa ke ci gaba da kwashe ɗan abin da ya rage musu domin zuwa neman mafaka. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Munna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sama da milimita 100 na ruwan sama ne aka kesta cewa sun sauka a tsawon sa'o'i uku kacal a jiya da daddare a birnin Yamai. A wani lokacin da dama ƙasa ta riga ta jika sakamakon ruwan da ya sauka a cikin watan nan na Agusta. A unguwar Gabagura da ke shiyar Yamai ta ɗaya jama'a ba ta rumtsa ba sanadiyar wannan al'amari kamar yadda Ismail Idrisa ya shaida mana.
Sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda fi sabilillah an yi ɓanna na har an rasa rayuka ma dan muna ji mutane suna cewa hudu amma mu dai muka gani da idanunmu ɗakina sun haɗa da dama. Jiya an shafa ma tun da gaskiya kai kana naka sai ka gani wani wanda ya hima naka ruwan na gaya muku halin bakin abin ga kirji na haka muka rika ɗaukar 'ya'yan mutane muna tsallaka da su cikin ruwa domin mu samu ma kai su cikin masallaci a wajen ƙarfe 3:00 muna nan muna hawa ma domin a keci mutane.
Shi ma Hamma Jibbo wanda ruwa ya shafe gidansa da na wasu danginsa ya ce ya ga abin al'ajabi.
Kana cikin gidanka sai ka yi ihu wani yake kama musu da haka dai ne muka tashi dai
ruwa ya ci gidaje da sun zube
to wallahi sun zube sosai.
Balkisa wace ita da 'ya'yanta suka samu mafaka a masallacin Juma'a na Gabagura na cewa ruwan ya wuce da komai na ɗakinta.
Kamar kun mafata bore sai kuwa gore ga farka da kai kun mafata da sai bikin kasa bole ko dai diga zurbu ne harora
domin jajantawa mutanen da abin ya ritsa da su wasu mazauna ya mai sun leka a wannan wuri
suna na jira salamatu
lalle labarin baya da dadi kai dai ka ruwa yayi banna sosai sosai ka yadda da ake tsammani ma tunda dai gaskiya wannan gorin ne shine yake hasa wayar ka shigo su thank you ba gorin na aka samu dubara ba wannan ruwan ha abada ba za ya fasa yin banna burin ga eh tunda mu ma mun yi zamanin nan da shekara 4 ko 5 ne ruwan nan dai suka kore mu daga wurin nan kaga ko su sai suka yi ruwan jiya ma wallahi ya mahi na harin tunda an mutuwa a kai suka ji Allah dai ya kiyaye
fiye da kashi 80 daga cikin 100 na gidaje ne suka ruguje a wannan unguwa sakamakon ruwan na jiya inji mai unguwa Adamu Sale wanne ya kara da cewa idan da an dauki mataki da haka ba za ta faru ba
irin wannan abun nan tank ba ouvrage akai wadansu babban canalization wanda zai dauko ruwa daga wurin da yake hitowa hal isa banza kenan wannan sai dai Allah ya taimake mu masu hannu gishuni masu gai aji su zo su kama mu
magajin garin ya mai shiya ta daya Hamidu Abdu wanne ya ce ruwan da aka tafka a jiya da daddare ya haddasa ambaliya a unguwanni da dama inda a yanzu haka ake ci gaba da tattara bayanai haka kuma ya tabbatar da mutuwar mutum guda a Gabagura hudu a unguwar Yantala ta kasa
donc Yantala corniche là j'ai déjà trouvé on a trouvé 4 morts les maisons sont effondrées
A makon jiya hukumomin Niger sun bayyana cewa mutane akalla 40 ne suka rasu a fadin kasar sanadiyar ambaliyar ruwa a Bana yayin da gidaje fiye da 25,000 suka ruguje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Kada shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Da kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Akan matsalar daidaiton rikici tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya.
Rikicin makiyaya da manoma matsala ce da tun shekaru da dama ake yin sa ake kuma sasantawa. To sai dai a cikin yan shekarun nan rikicin na makiyaya da manoma ya dauki sabon salo inda bangarorin biyu ke zargin juna da zarar an kai hare wa mutane ko an kashe mutane ko dabbobi ko kuma an lalata amfanin gonaki. Dukkan bangarorin sun amince cewa a baya sun yi zaman lafiya da juna amma dai a yanzu ana zaman doya da manja ne shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe a karamar hukumar Basa dake jihar Plateau Robert Ashidodo ya shaida min cewa babbar matsalar shine yadda makiyaya ke fada musu cikin dare su hallaka mutane su kuma sanya dabbobin su a gonaki su cinye musu amfanin gona
mun samu damuwa domin hali da aka kawo mana a kasar mu Irigwe gonakin mu lokacin noma ne yanzu kuma sai aka sa shanu sun shiga sun bata komai wanda ma ba za a iya girbe komai a ciki ba to duk wayannan abubuwan sun sa mun samu cin baya shi yasa mun kawo kukan mu ga gwamnati su tashi kai tsaye su yi abin da ya kamata su tsare rayukan mutane su hana wannan abun kar ya kara ya sake faruwa muna kuma kuka ga gwamnati domin su samu hanyar su nemi hanyar da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa kayan arziki domin rayuwa ta yi musu dadi
yaya dangantakanku da su Fulani
a kashin gaskiya da mu da Fulani mun tashi mun samu iyayenmu suna zaman lafiya da Fulani ko da shike akwai yan kananan damuwa da akan samu mai yiwa a shiga gona sai a ce to an shiga gona to a biya damage sai wanda ya kare amma a yadda muka same kanmu yanzu mun samu damuwan da yafi abinda dama yake faruwa da duk lokacin da ake wannan hargitsin sai mu je ana full day to idan ka je ana full day wa zaka kira dole ka ce Fulani ne in kuna jin dadin zama tare da mu duk irin wayannan mutane in sun zo ku ce musu wannan gurin ba gurin shigan ku bane za mu san cewa yi muna tare amma idan har sun zo sun aikata har ma ku ba kwa zuwa ku nuna mana cewa kuna tausaya mana to ya nuna cewa akwai hannunku
tunda a da kuna zaman tare amma yanzu a ce kwata-kwata an hana su shiga wurin domin su yi kiwo
to bari in gaya miki kashin gaskiya mutum yayi gonan sa shine arzikin shi kai kana da shanunka shine arzikin ka ai sai kai lura inda kaga akwai gona ba za ka shiga ba ba mu hana yanzu in mun gama girbi za su ya su shiga
akwai kokarin da kuke yi na ganin cewa wato kuma matasan ku ba su tsokane su ba balle ma har a samu wannan sabani
abinda mun tashi yake nan yanzu muna kokari muna kira ga matasa kada su dauka doka a hannunsu duk wani abinda an yi maka ka bi hukuma domin a samu biyan bukata to muna kokarin su gane cewa laifi akan laifi ba shine hanyar ba.
Ko a cikin yan kwanakin nan wasu da ba san ko su wane ne ba sun sassare amfani a gonaki fiye da 45 a wasu sassan arewacin jihar Plateau. A bangare guda kuwa Abdulkarim Bayero da ke zama jigo a kungiyar Fulani makiyaya yace lamarin sabon salo da rikicin makiyaya da manoma ya dauka ya kasance abin damuwa domin kuwa su ma manoma na kashe musu yara suna kuma kashe musu dabbobi.
Jihar Plateau a baya ta dade tana cikin rigima, an dawo an samu zaman lafiya sai aka samu wa'insu bata gari suna son su mai da hannu a gobe baya. To gaskiya wayannan abubuwan abun bakin ciki ne. Irin yanda muka san mun zauna da iyaye da kakanni a baya babu wani rigima a tsakanin mu. To ban san menene yanzu damuwan da zai sa mutane su dinga irin wayannan kashe juna ba. Don kwanakin da suka wuce nan an dinga kai harhare ana kashe shanukai ana kashe yaran Fulani. To gaskiya mun ba mu ji daɗin wayannan abubuwan da suka fara tasowa ba. Shi ba Fulani baya fara yi sokane mutum sai ya an sokane shi. Amma duka muna kwantar da hankali muna nuna wannan abun duka a dawo a koma a zauna a tattauna a samu zaman lafiya. Gwamnati lallai ta sa ido akan suwaye ne suka zuga wannan abun. Security su sa ido su binci ko suwaye ne suke sa aje a kashe yaran Fulani ko a kashe shanu domin a samu crisis karkasan nan ta zo mana lafiya. Fulani a biya su shanukansu, wayannan an baranta masu gonakinsu a biya a zo na lafiya. Kowa ya yi hakuri a zona kamar yadda da ake.
Domin neman hanyoyin warware matsalar, kungiyar da ke sasanta tsakanin addine wato Interfaith Mediation Center ta shirya wani taron karawa juna sani wa matasan Fulani makiyaya da manoma daga karamar hukumar Bokkos, inda a can ma ake samun tashin hankali. Muhammad Ali Shu'aibu ya halarci taron yace yanzu dai sun fahimci ainihin musabbabin tashin matsaloli a tsakaninsu kuma suna da yaƙinin warware su.
To gaskiya taron na ya ganar da mu abubuwa da yawa. Ɗaya daga ciki shine ya sa mun gane ainihin menene matsalolin da suke kawo tashin hankali. Mun gane cewa idan aka samu tashin hankali wani hanyoyi za a bi domin a ga an kawo zaman lafiya. Bayan haka kuma bayan an samu zaman lafiya a wannan lokacin mun gane kuma ya za a yi mu ci gaba da dorewa cikin wannan zaman lafiya. So gaskiya ina kyautata zaton dai wannan zama da aka yi gaskiya wata matashiya ne mai kyau wanda za ta kada da mummuyar zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
Shi ma Kefas Malayi da ya halarci taron yace sun samu horo kan matakan sasantawa.
Masha Allah, don gaskiya yanzu ma a cikin wanda muke participant a nan gurin akwai gaskiya Fulani wanda yanzu haka mun ji dadin juna har muka faffada mere action plan dinmu da zamu yi a wayannan musamman wayannan communities da ake samun damuwoyi kaman wato Josho, Ganda, Dafo, Mushere da sauransu. To wayannan wuraren mun faffada me zamu je mu yi a wuraren da zai inganta zaman lafiya. Dukka watan za a hada kai ne fa da Fulanin da kuma su natives din. Wuraren da ana dan tsoron shiga zamu je mu shiga.
Idan aka samu rikici sau da dama mata da yara kan shiga yanayi na tagayyara. Kan haka ne Hawwa Kabir da ke wakiltar mata a wurin taron tace suna son ganin canji kan bambance-bambancen da mabambantan addine ko kabila ke yi.
Muna so mu ga canji a cikin al'ummar mu, wani bambance-bambance na addini ko na kabila. Gaskiya ba ma san shi, duk wanda yake da addinin shi ka rike addinin ka, amma dan uwanka da yake addinin da ba ku daya ka rike shi, ka respecting duk wani kaman al'adu na shi ko na addinin shi ka rike naka. Irin idan kowa yana nashi to ina ganin kaman zamu zauna lafiya. Akwai mutumin da ya tashi yace an kashe mishi family shi shida, amma kuma yace ya yafi, yace mutane ma da suka mishi wannan ya ma san wasu kuma har yanzu aka suna mu'amala da su. So kaga irin tararrukan nan yana wayar da kai sosai.
Lawaya mai zaman kansa barista Solomon Daliop ya ja hankalin hukumomi ne da su rika yin hukunci kan waɗanda aka kama da hannu a tada rikici.
Da ma'an tsaro ya kamata ana ganin aikin da suke yi na kamo wanda wato an identify nasu as yan ta'adi. In an kama su an yi bincika kuma an same su da laifi, a hukunta su bisa ga inda doka ta stipulated. Amma abun kuma ba a gani haka, dalilin da ya sa kenan yan ta'adda din nan za su dinga yi domin sun san da cewa a karshen ba abin da za a yi musu, ba ma za a nemi su ba ma balle a ce har za a nemi a kamo su a kuma hukuntar da su. A ana kiwo gaba kida so da mutane su yi rancin, rancin din zai taimaka kuma Fulani ma za su ga amfani rancin din. Domin shi annu shi bere ma zai gun wani belare a sai a sata ko kuma ya zai yi ma wani ta'adi a gona ba, wannan zai taimaka sosai.
Dubban mutane ne suka hallaka, ɗaruruwan dabbobi ne aka hallaka, amfanin gonaki na miliyoyin nerori ne aka yi asara, dalilin rikicin makiyaya da manoma a jihar Plateau, lamarin da masana ke hasashen ya ƙara assasa talauci a tsakanin al'umma, kuma idan har ba a ɗauki mataki ba zai iya kawo ƙarancin cimaka a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bada sanarwar cewa Premier League Ghana mai zaman kansa ya samu amincewa kuma zai soma daga kakan shekara ta 2022 da 2023. Hukumar kwallon kafar kasar ta Ghana ta bayyana haka bayan wani taron majalisar zattarwanta. Za a ci gaba da tsarin kungiyoyin wasa 18 da ake da su na ligin kasar wa shekaran farko kan a ƙara wasu ko aka sani haka. Ra'ayin ya biyo shawarwari da tuntuɓar juna da kwamitin ba da shawara na Premier League mai zaman kanta da chairman hukuma na Accra House of Octagon Affairs sun kai ne. Saura mambobi na wannan kwamiti sun haɗa da mamban majalisar zantarwar GFA Dr. Tony Alban da Dr. Kwame Banuaku, chairman hukuman baiwa kungiyoyin wasa license da Dalale Sanaye, chief executive din Inter Alliance FC. Saura ne Mr. John Ansa, operation manager Cape Coast Mysterious Dwarf. Dan wasan kasar Ghana Baba Rahmani ya shirya barin Chelsea shekaran nan, inji wata majiya ta clubin, wani clubin kasar Girka, PAOK, na kokarin daukan shi kan aro, amma Chelsea ta kekeshe kasa cewar sayar da shi take son yi. Dalilin haka shine Rahman na a cikin karshen shekaran kwandilarsa, kuma hakan zai iya sa dan wasan ya kai ranan karshe na kudin kasuwan transfer din ɗan wasa. Rahman da ya kwandilan shekara 5 ya kula da Chelsea tun shekara ta 2015, kuma bai cincewar ya yi wasa 23 da ɗan wasan farko a kakansa na farko. Lokutansa da dama ya kasance ne kan aro. Coaching din Black Stars Sike Akana ya shirya bayanar da sunayen ɗan wasansa wa wasannin neman gurbin shiga wasannin cin kofin duniya na shekara ta 2022, inji hukumar kwallon kafar kasar Ghana. Charles Akuna zai sadu da ƴan jarida farkon lokaci tunda ya dare bisa makaman mai koyar da Black Stars wasa ya ambata ƴan wasan nasa. An shirya kasar Ghana za ta karbi bakuncin kasar Ethiopia a rukunin G a ranar Juma'a 3 ga watan Satumba a Cape Coast, kan ta sadu da Afirka ta Kudu a ranar Litinin 6 ga watan na Satumban shekara ta 2021 a Johannesburg. Dan wasan baya na kasar Ghana da Columbus Crew Jonathan Manson ya haɗa gwiwa da Global Communication and Payment Services Boss Revolution a kasar Amurka. Captain din na Columbus Crew zai zama jakadan kamfanin da ke marawa brandin din IDT's Boss Revolution da ya haɗa da transfer kuɗi na ƙasa da ƙasa, kira na muryoyi da sauran hidimomi kamar mobile top up services a matsayin kakaki da kuma jakada. Jonathan ya ce, "Ina fariyar cewa ina da murya a kokarin taimaka yaɗa fahimta na Boss Revolution," inji Jonathan Manson. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas. Yanzu ko ga Baballe ya dawo da labarai a takaice.
Jaridar Washington Post ta rawaito cewa sama da kwararru masana kiwon lafiyar jama'a da masana kimiyya da masu fafutuka 175 ne suka aika wa shugaban ƙasa Amurka Joe Biden wasiƙa, suna roƙonsa da ya ƙara ƙoƙari don ƙara samar da allurar rigakafin coronavirus don dakatar da wasu nau'ukan cutar mai saurin yaduwa. Waɗanda suka sanya hannun sun yi kira ga shugaba Biden da ya sanar da wani babban shiri na samar da allurar rigakafin na duniya a cikin kwanaki 30 masu zuwa. suna cewa wannan shirin shine kadai mafita dan dakile wannan annoba.
To ban sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.